بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى لا يساك هذا مو أولا يمتي نلي تنين أشرين دشدا قوة ذو القعدة أشكالة دبو إلى الدلي حدود 40 هجرة منذ صلى الله عليه وسلم wani shine 29 ga watan 7 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya. Yau za mu tashi darasinmu na 90 daidai a karatun littafin Fadlul Islam tare da sharhinsa. Har yanzu muna karanta abin da malam mai sharhi Malam Salih Ali Sheikh wafaqahu Allah ya rubuta dangane da sharhin hadithin Bahaz ibn Hakimin عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إلى آخر الحديث. ذا متاش إنك قال بعدها وأن تصلي الصلاة المكتوبة. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أولنا حديثنا بحث ابن حكيم من حنقوش تند الشافينا دليد الشاع شدة يفعلوا مغنر شوى شي كاكن بحث وتو معاوية ابن حيدة ياتي ياتنبي من ذا الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام yace masa an tuslima qalbaka lillah wa an tuwalli wajhaka ila Allah wa an tusalli as-salata al-maktubata wa an tu'ti az-zakata al-mafruḍa. Ya tambaye shi akan musulunci, shine ga masa waɗannan abubuwa: ka miƙa zuciyarka ga Allah, kuma ka juyar da fuskarka zuwa ga Allah, kai sallah ta farilla, kuma ka bada zakka wadda aka farlanta akan ka. Har zuwa dai ƙarshen hadisin wanda mun karanta shi da tsawonsa gaba ɗaya ko? To, ci gaba da wannan bayanin. Shi ne ya ce qala ba'daha, bayan wacce jumla ɗin, sai kuma ya zo jumla ta gaba ya ce wa an tusalli as-salata al-maktubata. Ma'anar musulunci, kar mu manta a babin tafsirul islam muke a littafin ko? Bayanin me ake nufi da musulunci, shi yasa ya kawo mana waɗannan hadisai. Daga cikin ma'anar musulunci, bayan ka miƙa zuciyarka ga Allah, ka juyar da fuskarka ga Allah, to kuma duk daga cikin ma'anarsa shine kai sallah sallolin nan na farilla da aka wajibta a kanka, shine wa an tusalli as-salata al-maktubata, qayyadaha huna bil maktuba. Ya sa mata qaidi da wannan sifa da ya siffanta ta da shi ko da ita, shine bil maktubati, siffar maktuba. Maktuba nan ana nufin ba wadda aka rubuta ba, ana nufin wadda aka wajabta, ya'ni al mafruḍa, wadda aka farlanta ta zama farilla. Mun sani da farilla da wajibi a wurin jumhurin malamai abu ɗaya ne ko? Yawwa, a wurin Abu Hanifa shine yake bambancewa tsakanin farilla da wajibi. Ce farilla abinda ya tabbata daga ko ta hanyar abu mutawatiri shine qur'ani da hadisi mutawatiri wajibi kuma abinda ya tabbata ta hanyar wato abinda yake dalalarsa ba qat'iyya bace ma'ana kamar al hadithul ahad wannan dai mun sha zancen akai to sai ce wal kitabu abinda ake nufi da al kitab ai hadithin ba a fadi kitab ba maktuba aka ce eh to amma so yake nuna maka asalin maktuba tunda yace abinda ake yi shine farilla to sai so ya koma maka asalin kalmar kitab dama ana amfani da shi ana nufin wajubi ba ana nufin lalle abinda aka rubuta ba sai ce wal kitabu bi ma'ana al wajib abin nufi da al kitab shine wajibi wajibi wa min alfazil wujub kuma dama a cikin bayanan malaman usulul fiqh da suke yi akwai lafuzza da ake amfani da su da suke nuna wajibi to daga cikin su yace wa min alfazil wujub inda al usuliyin aw rin malaman usulul fiqh lafzu kutiba ko kataba ma'anarsa an wajabta wal kitab da kuma wajabtawa ka qaulihi jalla wa ala kamar fadin Allah madaki da ya fadi kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut kutiba alaikum ma'anan kutiba alaikum shine furida alaikum an farlanta akan ku wa ujiba alaikum an wajabta akan ku cewa idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku gashi maganar wasiyya wa ka qaulihi jalla wa ala kuma kaman fadin Allah madaki da yace kutiba alaikumus siyamu an wajabta azumi akan ku dan kaga kutiba nan ma'anarta me yawa wajibi ba ma'anarta an rubuta azumi akan ku ba karka zo fassara ka ce an rubuta muku azumi a'a an wajabta muku azumi ba wai canza ma'anar asalin kalmar bane ka ce ai bayani ne tafsiri kace rubutun ake nufi a ayi rubutun shine fassarar kalmar kutiba amma kuma ma'anar rubutu shine wajabtawa a'a asalin kalmar kutiba din a larabci tana zuwa da wannan ma'ana ta wajibi shine zance kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa ka qawlihi hakanan kamar fadin Allah madaki da yace inna as-salata كانت على المؤمنين كتابا نغني كتابا موقوتا للي صلى واجبيتي اكم مؤمني يوا للي صلى واجبيتي اكم مؤمني كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوت كما ابن يو لوكسي ابن اكا سانيا ما قاعده ده لوكسين ده ذا يصلى وك قوله جل وعلا كما كما فدين الله ما دكي ديكي تشوا كتاب الله عليكم a suratul nisa'i ayat 24 ma'ana abubuwan da Allah ya wajabta muku fi suratul nisa'i ba'da dhikri al muharramat bayan Allah ya ambaci abubuwan da aka harrama da kaza maganan mata wadanda aka haramta muku ko aure su hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa karshen aya to bayan wannan kuma wal muhsanatu sai kuma yace kitaballahi alaikum qala to shine malan yace wa tu'ti az-zakatal mafruda nan dai abin da yasa ya tsaya mana akan maktuba maganar ya bayyana mana ma'anar aba ma'anar wato kitab da kuma maktuba bai magana akan sallar ba saboda ya san magana akan sallah sanannen abu ne tana cikin rukunan musulunci ya dai faɗi cewa wa antu tusalli as-salata al-maktuba sai shar'i akan asalin maktuba bai magana akan yadda sallah ta zama bangare na musulunci ba yana ganin wannan ya wadatu da shi tunda an faɗa a baya kowa riga ya sani cewa sallah farilla ce yawwa sallah ita ce musulunci dole ne tilas ne ba zaɓi ba ne a kan musulmin da yace ya yarda da musulunci tilas ne a kansa ya sallah wani kuma dama shi ne ma'anar wajibin ai duk abinda umarni a kansa ya zo da sigar da babu wani abu da ya canza masa ma'ana daga wajibci zuwa mustahabbanci ko ma amara bihi shari'u amran jazima duk abinda shari'a ta yi umarni ko mai shari'a ya umarni da shi
umarnin da baya daukar wata ma'anar da za ta canza shi daga wajibci zuwa wani abu, mana tsayayye babu rukhsa a cikin sa, wajibi ne. To duk abin da aka ce ko wajibi ne, shi yasa wajen asar, bayanin asarin hukuncin, malamai suka ce abin da ake nufi da wajibi shine duk abin da wajibi, ana ba da lada ga wanda ya aikata, ana rubuta zunubi ga wanda ya bari. Ashe kenan duk abin da yake farilla ne, in ka bar shi to za a rubuta maka zunubi, in ka bar shi za a rubuta maka zunubi. To ballantana kuma ba kawai farilla ba, a'a, farillar a cikin ginshiƙan addinin musulunci. Kuma sannan muka ga abin da fatawar malamai daga cikin sahabbai musamman da waɗanda suka biyo bayan su suka bayar akan cewa duk wanda baya sallah, zance mafi ƙarfi shine duk wanda baya sallah ba musulmi bane. Don haka a kula da sallah, a kula da sallah, kuma a kula da sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo rasuwa, kwanakinsa na ƙarshe kafin Allah ya ɗauke numfashinsa, zafin zazzabi idan ya kama shi yakan suma, amma duk da haka zai tako da ƙafa daga cikin gida ya shigo ya ce zai yi limancin sallah. A kan hanya ya faɗi sau uku daga cikin gidansa zuwa masallaci, sai a ɗauke shi, sai a yayyafa masa ruwa, sai sake dawowa, sai ya ce zai sallah. Amma fa gashi fa su ma yayin ya faɗi, sai a maida shi, sai da ƙarshe ya ce muru Abubakarin falusalli billahi, sai Abubakar yi wa mutane sallah. Maganarsa ta ƙarshe daga cikin maganganunsa kai na ƙarshe, sai da ya nanata as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, a kula da sallah, a kula da sallah, kuma sannan ku kula da bayunku da hannunku suka ta mallaka, mana hannayenku suka mallaka, a riƙa kula da su wajen ba su haƙƙinsu banda zaluntarsu, duk da sunansu bayi a ƙarƙashinku suke. Sannan a ƙarƙashin irin wannan bayanin har yanzu ya magana akan a kula da mata, a kiyaye haƙƙin mata, kar a zalunce su, duk yana kwance nan. Sannan ya magana akan abin da muka karanta a binnan darasin Umdatul Ahkam, ko da muka zo maganar abin da ya shafi sallar jana'iza, maganar kabari da yake cewa la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Malamai suka ce wannan abun ya faɗe shi ne a kwanakinsa biyar da suka rage masa ya bar duniya. Shi yasa suka ce in akwai wani abu mai muhimmanci a musulunci, to a cikin a bayan waɗannan abubuwan yake. Saboda yadda ya nanata zancen a ɗauke waɗannan abu, a ɗauki waɗannan abubuwa da muhimmanci, sallah da mutanen da suke ƙasanka ka riƙa kula da su da haƙƙinsu banda zaluntarsu, banda ɗora musu aikin da ya fi ƙarfinsu. Sannan kuma mata a kiyaye haƙƙinsu farko, kuma duk kafin wannan kula da tauhidi, kar ya zama an riƙe wata maƙabarta ko wani ƙabari a matsayin masallacin da ake bautawa Allah ciki. Haka dai sallah babban abu ne ko babbar ibada ce a musulunci, wanda wajibi mutum ya kula da ita. Tarbiyyantar da ‘ya’yanka a kan sallah, kowane yaro a koya masa lokacin sallah, ya yi tashi kai sallah, tashi kai sallah, har ya tashi ya saba da cewa lokacin sallah ba sai an gaya masa ma ya tashi ba. Allah ya samu dace. Sannan ya ce wa tu'tiyaz zakatal mafruda, kuma ka ba da zakka, ita ma al mafruda wadda aka farlanta. Mun san ma'anar fardu yana zuwa da ma'anar wujubi, ko kamar da kitab yake. Fardu kuma yana zuwa da ma'anar kaso, rabo, yankakke. Yawwa, to duka wannan zai iya ɗauka zakka da aka farlanta, kamar yadda gado ake kiransa fara'id, saboda yayyanka rabo ake, wannan ya samu thumuni, wannan ya samu thuluthi, wannan ya samu kaza da kaza. To nan ana nufin wajiba, zakka ta wajiba. Ya faɗi wajiba a nan don ya fidda me? Don ya fidda ta nafila, ya fidda ta nafila banda ita a ciki, duk da cewa ita ma ɓangare ne na musulunci. Amma tun da nan yana faɗan al-arkan. Mun yi magana a baya cewa dama duk tambayar da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai aka tambaye shi akan ma huwa kaza shine tambayar da take akai amfani da lafazin mahiyya ko mahiyya shine duk abin da ya cancanta a tambayi ma huwa ko mahiyya shine ma'anar mahiyya ma'anar hakikar abu don aka tashi bayanin hakikar abu ana fadin rukunai ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai takaita akan rukunai an tambaye shi akan islam sai bayyana shi da shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadur rasulullah faɗi kuma waɗannan rukunai guda biyar to a wannan kuma hadisin kun ga sai ya faɗi taslimul wajhi lillah ko islamul wajhi lillah sannan wa tawjihi alwajhi wa tawliyatul wajhi lillah ko waɗannan abubuwa gubiyu ya ambata dangane da abin da shafi aikin zuciya na amika zuciya gaba ɗaya ga Allah sannan kuma a fuskantar da ibada gaba ɗaya ga Allah wanda in ka fassara waɗannan su ne ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah waɗannan abubuwa biyu na uku kwa ga meye shine sallah na biyu kai shine sallah na ukun kuma ita ce zakka to ita ce zo kanta ne yace az-zakatul mafrudatu sallah zakka wadda take farilla idza tamallat shurutuha idan sharuddanta suka cika fa inna ada'aha ruknun min arkanil islam in dai ruknun zakka ya cika me ruknun zakka zakka tana da sababi tana da rukuni ko da sharadi sharadin me dukiya ta kai nisabi in dai har dukiya ta kai nisabi wujudun nisabun sababi ne ko amma dukiyar ta kai nisabin to shine sharadi akwai bambanci ko ba bambanci a ce kana da nisabi ba kaiwar ba shi nisabin shi kadai shine sababin ka ba da zakka shi kuma sharadin fidda zakkar bayan musulunci da hankali ko wanda ke malamai suna cewa ba zancen hankali a ciki a zakka musulunci ne banda zancen hankali banda domin ko yaro in yana da dukiyar da ta kai zakka to ana fitar da zakka a dukiyarsa ko marar hankali mahaukaci ya mallaki wani abu iyayen gidansa ko ƴan uwansa suna kula da dukiyar to in dukiyar nan ta kai nisabi ga dabbobi misali an tara ya ce ai na wane ne mahaukaci sai a ce ai babu alƙalami akansa sai a ce a in sa'i ya zo yana ganin dukiya to akwai rabban mabukata a cikin wannan dukiyar ko ta waye asalin abin da ake kallo a zakka samun dukiyar da kai wata ga nisabi ko da mai ita bai kai a dora masa shari'a ba ko baya sallah ba ana nufin ko ba musulmi bane ana nufin ko bai kai manzalin yin sallah ba saboda kankanta shekaru ko saboda rashin hankali yawa to duk da shuruddan zakka in sun cika sun kammala to wajibi ne a bada ita ada'i lafazi ne na shari'a da malamai suke amfani da shi ana cewa a bayar in sallah ce kuma me a aikata yawa yin sallah a kan lokacinta shi ake nufi da ada'i yin ta a bayan lokaci shi kuma shine me qada'i yawa to dan inda ka ji an ce ada'i ana nufin ka sauke wajibi an fahimci abu shi yasa nan in ka go in zancen zakka ne sai ka fassara shi da cewa bayarwa in kuma sallah ce sai ka ce aikatawa wato yin sallah fa inna ada'aha ruknun min arkanil islam to bada zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci dan uwa musulmi wajibin mu ne kowa a cikin mu ya ji a jikinsa cewa wannan maganar rukunin ba fa zama mutum zai yi ya rika tsammanin zakkan nan bata hau kansa ba sai ran da ya zama wani alhajin garinsa da babu irinsa akwai mutanen da Allah ya hore musu dukiyar da za a fidda zakka a cikinta amma wasu ma ba su sani ba ya kamata a kula yawa in dai kana da dukiyar da ta shekara a hannunka in kuɗi ne wani ya fi kallon gefen kuɗi shi idan kuɗi ne shi ne kawai yake ganin ya cancanci zakka akwai dabbobi raƙuma in sun kai biyar shanu in sun kai talatin tumaki da awaki in sun kai arba'in wannan shi ne nisabinsu in dai sun kai kana da su ana san ane ma kiwo a wani wuri karkace a yanzu ba sa nan a'a dole ne sai an fidda zakka a kansu ka ji wannan abun bangare ne na musuluncinka ta yadda in har ba kai ba to ka saki wani rukuni fa duk abin da aka ce rukuni fa me ma'anar rukuni na ambata mana duk abin da in babu shi babu abu kuma shi bangare ne na wannan abu musulunci mutum ashe babu ko bai gama cika ba in babu ba da zakka kuma gashi yana da dukiya zaka alura da wannan abu wani yana da abin da zai bayar amma yana dauka cewa abin ba wajibi bane a kansa haka nan abin da shafi amfanin gona daga ya kai nisabin nan sa'i 300 au su 500 wajibi ne farilla ce akan mutum ya bada zakka in bai kai ba ba dora maka ba ko kuma idan haƙƙinka baya cikin abin da ake fitar masa zakka kamar abin da ya shafi kasuwancin da ba dadewa yake ba kuma gaba ɗaya ribar abin nan da uwar kuɗin da ribar duk ba su kai nisabi ba duk ba za a dora maka karka ce wajibi ne sai kai ana lura da matsayinka ne na dukiya a cikin al'umma sai a lura da haƙƙin mabukata din a fidda shi daga ciki in baka kai ba shikenan babu komai a kanka yuridul imamul musannifu bayan ya faɗi wannan abin da shafi zakka yace al imamul musannifu marubucin wato malam al imam muhammad ibn abdul wahhab yuridu bi siyaqihi li hadha al hadith koro wannan hadisi da yayi alladhi rawahu al imam ahmad wanda al imam ahmad bin hanbal ya ruwaito shi fil musnad wa rawahu ghayruhu wani ma wanda ba shi ba ma'ana banda imam ahmad ma a kodin suka ruwaito wannan hadisi abinda yake so an yubayyana laka ya bayyana maka ya kai mai karatu anna islam alqalbi lillahi jalla wa ala cewa miƙa zuciya ga Allah in qiyadan wa ta'atan tana mai jawuwa zuwa ga dokarsa ka yadda da labarinsa ka yadda da tsarinsa ka amince da dokokinsa wa ta'atan kuma sannan ka yi aiki da abin da aka ce ka yi shine in qiyadan wa ta'atan wa anna tawliyatal waj'i lillahi jalla wa ala da kuma juyar da fuska ga Allah duna gairihi kar a juya ga wani wanda ba Allah ba kada ka dauki wani nau'i wani jinsi na ibadar ka mun yi magana akan wannan makon da ya gabata ko kafin shi darasin mu ne na karshe wani jinsi na aikin da yake ya wajaba ka aikata shi to kar ka mika wani ko dan adam din nan ko annabi ko wani salihi wali da makamancinsa kar ka miƙa wani ko shugaba ka miƙa masa irin yadda za ka yi wa Allah ka bauta masa kada ka bari kai wannan ya zama cewa miƙa ibadar ka gaba ɗaya ga Allah kaɗai kai shi kaɗai ka bautawa wannan shine tauhidi shine kuma ma'anar miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min wato duna gairihi min al-andadi kuma bayan Allah banda wani wanda ba Allah ba min al-andadi ne daga kishiyoyi anna hadha min tafsiril islam to ka fahimci cewa wannan yana cikin fassarar musulunci kun gane me yake nufi babun mu na me ma'anar babin namu ya sunan babin mu babu tafsiril islam ana fassara mana me islam to abin da ke gaya maka shine waɗannan abubuwa da aka ambata wannan hadisi ka miƙa zuciyarka ga Allah ayyukan kama gaba ɗaya da sallarka da zakkarka da azuminka da komai su zama Allah kawai za ka yi kai ikhlasi ga Allah shi kaɗai kar ka haɗa wani wanda ba Allah ba ka bashi matsayin Allah kai masa abin da ba a yi wa kowa sai Allah wannan yana daga cikin ma'anar fassarar al-islam ashe idan baka miƙa wuyarin a zuciyarka ga Allah ba baka miƙa wuya ga dokokin Allah ba baka amince da su ba labarin Allah baka yadda da shi ba baka gaskata Allah ba baka karɓi dokarsa ba to musulunci fa babu ko sai ka ji zuciyarka ta karɓi cewa musuluncin nan na yadda da shi 100% duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma ba zan kewayo ta wani wuri in nuna rashin gamsuwa ta a'a na gamsu maganar Allah hukuncin Allah labarin Allah duk gaskiya ne Allah baya ƙarya ko ina yi subhanallah Allah baya ƙarya don haka duk labari da Allah ya faɗa a Qur'ani wallahi ba ƙarya a ciki ko ka shaida kana nan akai wani abu irin wannan labarin ka shaide shi ko baka shaida ba wajibinka ka gaskacewa wannan abun gaskiya ne ka yi bincike ka tabbatar abin da Allah ya faɗa haka ne ko baka yi bincike ba abin nan aka yi hankalinka ya kai ka riski ma'anar abun ko hankalinka bai kai ka riski ma'anar abun ba wajibi ne ka yadda da shi al-islamu innama ya'ti bi muharatil uquli wa la ya'ti bi muhalatil uquli mun taba wannan zancen mun taba yi musulunci yana zuwa ne da wani abin da za ka kasa gane shi wani lokaci amma baya zuwa da abin da ba zai yiwu ba a hankalce duk abin da ka ji musulunci ya ce haka yake a yi to ya dace da hankali amma zai iya zuwa da wani abin da za ka yi ta ƙoƙarin ka gane baka gane ba wannan kuma matsalar abunka take a ƙwaƙwalwarka ba a musulunci ba amince abin amma ka ce ga wani abu ya auku kwata-kwata bai dace da hankali ba to babu a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka ma'anar musulunci shine fa zuciyarka ta karbe shi ka cokam gaba ɗaya 100% ka kai da kai musulmi kar ka bari ka shiga wani yanayi da zaka ji kana kunyar ka ambata kai musulmi ne ko ka ji wata magana ta Allah baka gamsu da ita ba to akwai matsala a zuciyarka Allah baka gama yadda da shi ba Allah baka gama gamsuwa da shi ba musuluncinka akwai targade an fahimci abin in ka bari wannan abin ya zarce zaka iya rasa shi gaba daya zaka rika kokari ka danne zuciyarka ka gamsu da maganar Allah ka karbi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to sai ce an yubayyana laka anna islamal qalbi lillahi jalla wa ala انقيادا وطاعه وان توليه الوجه لله جل وعلا دون غيره من الانداد ان هذا من تفسير الاسلام بل هذا كي باويدن كان ودنن ابوبا سوني تفسير معنى المسلمين با هذا من اعظم اركان الاسلام وني شيني مفي جرمى اركان المسلمين زوتيان نان تتفي كسلما والله اذا mun karanta wasu ayoyi makon da ya gabata kuma kana lil mu'minin wala mu'minatin ko idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ba bai halatta ba ga mu'mini namiji ko mu'mina mace idan Allah da manzo Allah yayi hukunci akan wani abu manzon Allah yayi hukunci akan wani abu ya zama mutun yana ta neman zabi baya son hukuncinsa bai musu hukuncinsu hukuncin Allah bai masa ba hukuncin manzo bai masa ba idan ya fi son wani hukuncin daban to bai kamata ba kar a samu musulmi haka sannan Allah madaki ya ga mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya rantsi ina rantsuwa da ubangijinka cewa ba za su zama muminai ba har sai sun yarda kai ne mai hukunci cikin abin da ya faru dangane da matsaloli a tsakaninsu wannan ya rikici tsakaninsa da wannan to su yarda hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine adalci thumma la yajidu fi anfusihim haraja sannan in kai musu hukuncin ya zama kada wani ya tafi yana kunkuni yana jin cewa shi fa wannan bai dace ba shi bai gamsu ba kawai fin karfi akai masa wa yusallimu kun ga zancen ya fito wa yusallimu kuma su miƙa wuya tasliman aka ƙara ƙarfafa wannan magana cewa sai ka yarda 100% cewa hukuncin Allah shine yafi ba hukuncin zamaninka ba ba hukuncin ƙungiyoyin ƴancin ɗan adam ba a'a hukuncin Allah shine sama da kowanne hukunci Allah ya kyauta sannan yace wa an abi qilabata yace kamar fassara annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu mun gama da wannan hadisi da kuma sharhi akan sa Allah sa an fahimce shi to mu ji hadisi na gaba wanda shine na karshe ko a wannan gefe ko in ce a wannan babi akwai wani hadisi ai ba wani hadisi yawa sai to a cikin wannan hadisi yace wa an abi qilabata abu qilaba shi rawaito wannan hadisi duk da cewa hammad ibn zaid a wata riwaya hammad ibn salama shi rawaito an ayyub as-sikhtiyani ayyub as-sikhtiyani ya rawaito daga abu qilabata abu qilaba kuma yace an rajulin min ahli sham wannan ita ce illar wannan hadisi yasa malamai suka raunana isnadin mal albani yace isnadin wannan hadisi dha'ifi ne amma kuma duk abin da aka faɗa a hadisin daga farkonsa har ƙarshe babu wani ɓangare nasa da babu wani hadisi daban a wani gun da ya ƙarfafa zancen an fahimci abin mana duk hadisin duk abin da hadisin ya faɗa jumla jumlarsa an faɗe su a wasu hadisan yau don haka zaka iya hukunci da wannan hadisi kai aiki da shi duk da isnadinsa bai inganta ba amma ma'anonin cikin hadisin akwai su a wasu hadisan daban amma kasancewar an faɗe su tare kuma yana cikin siyakin bayanin me ake nufi da al-islam shi yasa malam ya zaɓi ya kawo mana wannan riwayar ba wata riwayar ba an fahimta insha Allah to ga hadisin ar-rajul min ahli sham daga wani mutum daga mutanen sham an abihi daga babansa أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شو آياتهم بإيمان ذن الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام منين الإسلام مسلمتي قال سيدي أن تسلم قلبك لله معنى المسلمتي شيني كميك زوت يركا الله kun ga wani ainihin yi shi a cikin hadisin abu ila a wannan hadisin bahas ibn hakim shi kuma malamai sun magana akan hadis abin riwaya ce hasana wasu ma sun ce sahihi yawwa an tuslima qalbaka lillah ka miƙa ka saki zuciyarka ka bar wa Allah wa yaslama shi kuma haka za ku karanta wa yaslama ma'ana wa an yaslama an tuslima qalbaka lillah ay an tuslima anta qalbaka lillah anta shine fa'ilin mustatir dake cikin tuslima an tuslima kai da ake magana da kai ka miƙa qalbaka wannan shine maf'ulun bi lillahi ga Allah wa wannan wawun atsafi ne akan jumla don haka ka kaddara wa an yaslamal muslimuna nan kuma muslimuna shine fa'ili ko wa an yaslamal muslimuna tunda ana kaddara wannan an kaga zai zama yaslama to kuma tunda yaslama ne nan ba maganar islam ba daga aikin ka ne ake so su kubuta wa an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika wannan jumla ta biyu lafazin yaslam daga salima ne yaslamu shi kuma lafazin farko wa an tuslima qalbaka daga aslama yuslimu fi'ili ruba'i wancan wannan kuma fi'ili thulathi ana fahimta an tuslima qalbaka lillah wa yaslama almuslimuna kuma muslimi su kubuta min lisanika wa yadika su kubuta daga harshenka su kubuta daga hannunka wannan duka shine fassarar da manzon Allah sai ya bewa wannan bawan Allah a tambayar da ya akan meye ma'anar me al-islam annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazi guda biyu ko kalmomi guda biyu kowanne ginshikinta asalinta daga lafazin islam din ne an tambaye shi mal islam to haka zaka ga har zuwa ƙarshen hadisin tambayoyin da aka yi masa akan wani abu sai ba da ansa da wata kalma da ta yi munasaba da abin da aka tambaya a kai za mu zo mu ji an tambaye shi mal islam sai ce an tuslima qalbaka ko wa yaslama almuslimuna kaga wannan ya yi amfani da kalmar da akwai sinun da lamun da mimun a ciki wajen ba da amsa wannan wata fasaha ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iya tsara zance wanda ba wanda ya kai shi dama a dan adam don haka sai ce an tuslima qalbaka lillahi wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika da haka yana daga cikin ma'anar musulunci ashe zuciyarka ta tafi ka mika ta ga Allah na farko na biyu duk wani musulmi ya kubuta daga hannunka ya kubuta daga bakinka karka cuce shi karka zage shi karka ci mutuncinsa karka yi masa kazafi sannan kuma karka dake shi karka sace masa dukiya duk wani kuma mun yi in ba kuma ta ba a baya hadisin da ya gabata to qala sai ci gaba yace ayyul islami afdalu kun san mutumin in aka ce mutumin kauye tambayoyinsa dama ana hakuri da su ko ba kuma yadda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar shi yasa zaga har sahabbai suka jira sai mutanen kauye sun zo sun yi tambaya saboda suna ga wani abin suna so su tambaya suna jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ba gwansa yana tambayar daki daki duk da kuma ba wata matsala ne a cikin tambayar ba amma wani malamin a yanzu in shi za a yi ma wannan sai ya dauka rena sai aka ko ba haka bane an tambaye shi musulunci kuma sai a ce a musuluncin wanne ne yafi kaga idan ba wanda zai baka ilimi tsagoran sa kuma mai tausayi mai san ka shiriya ba wani ba zai hakura da wannan ba sai ya dauka ya kake tambaya kamar wanda ya san musuluncin ya riga ya karkasu ma kashi kashi ne ko ba haka bane to sai ce ayyul islami afdalu a cikin musuluncin wanne ne mafifici qala sai ce al-imanu imani to sai kuma yace wa mal imanu to shi imanin me wannan hadisi ana amfani da shi wajen bayanin al-islam wal iman cewa abu ɗaya ne ko kuwa daban-daban ne wanda yana cikin abin da malam zai zo ya tattauna mana nan ku yi hakuri zai shigo cikin zancen sai yace wa mal imanu to shi imanin me imani qala sai yace an tu'mina billah ma'anar imani shine kai imani da Allah to nan kun ga an tambayi wata kalma ko an yi tambaya akan wata kalma kuma da aka tashi bayanin sai aka maimaita kalmar kamar mun yi zance nan kwanan nan ko ba nan bane cewa gurin manafika masu ilimin logic in aka yi tambaya akan wata kalma to kamata yayi in aka tashi bayanin amsar to kada a maimaita wannan kalmar kuma a ciki in ba haka ba ya tawaqqafu at-ta'rifu ala bayani ma ja'a fi at-ta'rifi nafsihi sai zama an samu me ad-dawr wa at-tasalsul ko kai tambaya akan abu an sake ce maka shine shi ina jin kaman mun wannan zancen yawa to amma nan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi mal iman sai sake nanata an tu'mina billahi wa mala'ikati saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai koya mana shari'a kuma yafi kowa sanin inda zai amfani da al-alfazu shar'iyya ko lafazin al-islam da lafazin al-iman alfaz ne shar'iyya ba kallon su ake yi da asalin ma'anar su ta luga ba a wani gurin suna zuwa da ma'anar su ta luga yanzu misali nan da aka tambaye shi mal iman sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut me ka fahimta da me ake nufi da iman kenan anan at-tasdiq gaskatawa ko ba haka bane yawwa tare da cewa mun yi a baya in aka ce al-iman to ya kunshi me ayyukan batini ya kunshi ayyukan zahiri domin in an ce al-iman ya kunshi a qaulul qalbi wa qaulul lisani wa amalul qalbi wa amalul lisani wal jawarihi abubuwa biyar ne ka rike su sosai an fahimta qaulul qalbi wa qaulul lisani wa amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawarihi qaulul qalbi me qaulul qalbi fadin zuciya shi shine tasdiqi gaskatawarta an gane gaskatawa shine aikin zuciya ai fadin zuciya furucin zuciya tai furuci shine i'tiqadi da tasdiqi qaulul lisani kuma an san shi domin harshe yana bude ana bude baki ai magana da harshe kamar mutum yace la ilaha illa Allah a zuciya sai zuciya ta gaskata la ilaha illa Allah wannan shine me qaulul qalbi sannan sai kuma harshe shi ma ya furci sai ce la ilaha illa Allah ko yawwa to sannan kuma menene amal amalul qalbi wa amalul lisani ko wa amalul jawari qaw amalul qalbi shine aikin zuciya aikin da zuci ake yin sa su taqawa su tawakkali ai kun san su su haƙuri kun ga duwaɗannan da ikhlasi suna nan da yawa ayyukan zuciya to duwaɗannan ana kiran su ne ayyukan zuci faɗin zuci shine gaskatawa aikin zuci kuma su ne waɗannan abubuwa ɗin i'tiqadat ɗin sannan amalul ne lisani yawwa amalul lisani shine kullu ma la yu'adda illa bil lisani duk abin da ba a yin sa sai da harshe karatun alqur'ani zikiri duk waɗannan ayyukan me ayyukan harshe ne sannan kuma sai amalul jawarihi ayyukan sauran gaɓuɓɓan jiki waɗannan abubuwan su ne al'iman ku riƙe su sosai an fahimta an maimaita qaulul qalbi qaulul lisani ma'ana zuciya tana da maganarta tana da aikinta harshe yana da magana yana da aiki sannan kuma gabbai suna da aiki saboda su dama ba sa magana an fahimci abin in ka kasa wannan gida ukun nan ka dawo da su za ka ga shine abin da malamai suke nufi dama da al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadu ko to mu je to sai yake cewa nan abin da ake nufi kenan da al-iman me gaskatawa ka gaskata Allah ka bada gaskiya da shi wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da kuma manzanninsa wal ba'thi ba'da al maut da kuma tashi bayan mutuwa yana nufin wal iman bi al yawm al akhir kamar idan muka ji mun sha ji cewa a wasu hadisan ana ambatar wasu kalmomin ana barin wasu kalmomin tunda wasu kalmomin sun fassara abinda aka ambata a wani wuri wannan ya wadatar ko ba a faɗi al-imanu bil qadar ba wani zai tambaya nan to me yasa ba a ce al-imanu bil qadar ba sai a ce ai kasancewar wannan lafazin mun lura da shi ka iya cewa ladabi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa qur'ani tunda a qur'ani ma da aka jero waɗannan abubuwa guda biyar aka ambata daban aka faɗi imani da qaddara ko ba haka bane ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والمنع واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فيكنا هذا بحب الإيمان لك الدرامة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله sannan ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu sai ce me wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida bi fadi al iman bil qadar ba san a wani wurin da ban isa inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar shikena mun samu maganar imani da kaddara a wata ayar amma ba a jero su don haka dan manzon Allah sun ya faɗi waɗannan biyar bai faɗi ɗayan ba shi ma babu abin da mu a ciki saboda dama an faɗe shi a wani wuri ɗin kuma sai ka fassara shi da hadisan dama me yasa ake son ka saba da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimce shi akan fahimtar malamai to anan zaka tsira in kana ɗaukar wasu hadisai su kadai ka makalkale musu baka dauki sauran kayi aiki da su gaba daya ba to anan daga yana daga cikin courses na samuwar bid'a makalewa dalili daya kai watsi da sauran dalili kisa daga cikin usulin ahlus sunna shine aljam'u bainal adillati kafin ka fadi ra'ayi to ka tattara dalilai gaba daya kafin ka fada in ba haka ba in ka dauki hadisi sai in yanzu misali sai mutum ya ce to ai gashi manzon Allah wanda aka tambaye shi akan imani sai ya fadi guda biyar dan haka ni a wuri na kawai rukunan imani biyar ne wannan zancen naku na guda shida ban yi da shi sai ce to ina zaka sa hadisin jibril wanda hadisin jibril ai ya fadi guda shidan gaba daya har nana tawa mai ce wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi dan haka abinda ake yi in kana hulda da dalilai shine الخاص يحكم به على العام كذلك ايوان المقيد يحكم به على المطلق كوكا شيء والمطلق يهمل على المقيد والعام يهمل على الخاص دوك معنى ايش ma'ana duk inda aka faɗi wani abu a game ya fi faɗi sai kuma aka zo aka keɓance wani aka ambata to ka tashi fassara sai ka fassara wanda ba a faɗa ɗin ba da abin da aka faɗa a wani wuri ba za ka zo ka ce me yasa nan ba a faɗa ba ni shi kaɗai na riƙe sai ka ce a'a nan bai faɗi kaza ba la'alla akwai wani sababi ni bai gaya min ba ban san shi ba amma tun da ya faɗa a can to na yarda da can na yarda da nan sai in haɗa su don haka rukunin musulunci guda ne rukunin imani nawa ne shida to a kowace matsala ka daure ka riƙa yin haka zaka fita daga karkacewa a babin aqida in dai dalili akwai shi to tattaro shi ka hada kai aiki da wani dalilin da ya zo gabanka to kar lokaci ya kure ba mu gama hadisin ba yace menene wa mal iman an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi sai zo mana da wata ibara bai ce wal yawmil akhir ba kamar da aka saba kuma kamar da yake a cikin alquran amma kuma sai kawo mana wal ba'th ba'da al maut saboda shine fassarar yawmil akhir domin al yawmil akhir ga in kana magana da balaraban kauye da da bai yadda ma akwai wata ranar karshe ba bai fahimci me ake nufi da ranar karshe ba to fassara masa ne kace al ba'th ba'da al maut ba'th ba'da al maut sai maka masa ne ya fahimci al yawmil akhir maimakon al-ba'th ba'th shine tayarwa ba'd al-maut bayan mutuwa duk wanda ka gaya masa wannan ku ai ya fahimta in ku kace al-yawm al-akhir zai iya bashi wata ma'ana in bai riga ya sani ba zai ce al-yawm al-akhir ana nufin hatsuwar mu ta karshe zai iya bashi wata ma'ana an fahimci dai abu amma wanda ya riga ya sani to babu rikici a wurin sa a wannan wannan dai ina faɗi ne dan ka gane me yasa annabi ya amfani da wani lafazi me yasa bai amfani da wani lafazi ba a cikin talammusat da malamai suka yi na hikimomin faɗin wani lafazi da bai amfani da wani lafazin ba qala to nan ya tsaya akan wannan littafin namu ko a cikin wannan littafin namu iya nan ya tsaya ko ba haka bane to hadisin ba iya kasa kenan ba ku biyo ni ku ji qala sai kuma yace da shi fa ayyul a'mali afdalu to a cikin aiki ayyuka wanne ne yafi qala sai yace al-jihad jihadi قال وما الجهاد سيس مي جهاد في كنسا كافلنا كي نايت لك فأي الأعمال أفضل سيس قال الهجرة قال الهجرة سيس هجرة سيس وما الهجرة سيس هجرة مي هجرة سيس أن تهجر السوء كقول سيو دون ممونا أبو كنغني نين ياي تأميم بائيا هجرة دقا ونقريزوا ونقريبا duk wani mummunan abu ka kaurace masa hijira ce sai fassara masa wannan qala sai ce fa ayyul hijrati afdalu to kaji to a hijirar kuma wanne ne afdalu qala sai to a lokacin ne sai ce qala al jihad ya fassara jihadi nan abin nan hijira da jihadi sai ce ita ce jihadi qala sai ce to me jihadi kuma zaka yi hakuri a tema wannan tambayar wani hali sai manzon Allah sallallahu alaihi ya iya tafi da kowa qala al jihad sai ce jihadi sai tambaye shi to wa mal jihad shi jihadin me sai ce an tujahid al mushrikin a wata ruwaya an tuqatil al kuffar wal mushrikin shine ka yaki mushrikai ko kafirai idza laqitahum in ka hadu da su ma'ana in halin yaki ya kama kun hadu thumma لا تغلل sannan kada kai gululi shine satar kayan ganima kafin araba kaje jihadi an yi da kai to kar ai gululi gululi yana bata aikin mutum wala tajbun kuma kar ka tsorata to ne shine hadisi wanda bai kawo muku nan a cikin wannan tafin bai kawo mana shi a cike ba mallam abdu ibn humayd ya ruwaito wannan hadisin daga ma'amar daga abdurrazzaq ya ruwaito daga ma'amar shi kuma daga ayyub ya ruwaito daga abu qilaba ya ruwaito daga amr ibn abasa malami suka ce la'alla shine wancan rajulun din min ahli sham ko kuma dai wata riwaya ce da tuqawi hadhihi riwaya an gane yawa amr ibn abasa ya ambace shi da sunan sa a wata riwaya ne qala sai ce qala rajulun ya rasulullah sai ce wani mutum ya ce mun sani kamar da ambata mana sahabbai a cikin ruwayar hadisai akan sakaya sunan wani mutumi da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ba dan komai ba dan la'alla kada a zo a yi ta hakaitowa wani ya zo ce wannan ilimi nashi ne wannan sai zo a ce wane ne to kuma ga jikokinsa ga ƴaƴansa an shi ya an fadada sukan sakaya sunan wani mutum idan ya aikata wani abu ko da ba mummuna ne sosai ba amma dai la'alla za a ga kamar ya matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji ana rawaito sai a ce ar-rajul a cikin shar'in hadisi zaka ji an ce wane ne mai wannan kada ji shi ba nan zance mun taba yi kamar hadisin wanda ya shigo masallaci bai iya sallah ba ko shi ba ne zancen sa kwanan nan ko Khallad ibn Rafi da ya shigo masallaci bai iya ba yayi sallah ya koma ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa sallama ya ce je kai sallah baka iya kaga sunan sa Khallad ibn Rafi sunansa kenan daga baya masu shari'in hadisai suka ambaci gashi shine wani da baka san wannan ba sai a bar shi masturan a matsayin rajulun shi yasa ake ce masa hadithun mene hadithul musi'i salatahu hadithun mutumin da bai iya sallah ba to wannan dai zancen kenan to sai ce ammal jumlatul ula kuma littafin ammal jumlatul ula amma jumlar farko fa hiya مرت معنا كلك يا ابوي من جي نعم بير طيب تند شرح وانا حديث من دي بفتما مفارجي سيتي فهي مرت معنا جملة الفرقو اي تاوشي احديث بحث بن حكيم كو ان تسلم قلبك لله طيب ويسلم المسلمون من لسانك ويدك وانا فيما يوشي احديث نيدو كافنس فجمع ما بين حق الله ما بين حق الله جل وعلا وحق عباده المؤمنين anan kun ga ya hada haƙin Allah da haƙin mu'minai ko me haƙin Allah an tuslima qalbaka lillah me haƙin mutane an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika musulmi su kubuta daga harshenka da hannunka mun yi magana wannan lafazin musulmi ba shi da mafhumin mukhalafa ko ai ba ku manta ba da aka ce an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika shin ana nufin kafirai ka iya cutar da su da bakinka da hannunka yau ba haka ake nufi shine ake nufi sai a ce wannan lafazin almuslimun la mafhuma lahu karka ce wai ba a fahimta kamar da zaka ji sun fassara ba a fahimta ba ana nufin ba shi da mafhumul mukhalafa yau tayyib sai ce fajma'a ma baina haqqillahi jalla wa ala wa haqqi ibadihi almu'minin fi an yuslima almar'u qalbahu lillahi wahdahu wa an yaslama almuslimuna min lisanihi wa yadihi fa yakunu adda haqq Allah sai zama idan mutun yi wannan ya bada haqqin Allah jalla wa ala wa haqqi ibadihi ibadihi ne ba ibadati ba a cire wannan duwan takuri yawa wa haqqi ibadihi almu'minin da kuma haƙƙin bayin Allah mu'minai an bince abin wannan kenan yace thumma sa'alahu ayyul islami afdalu sannan sai tambaye shi wanne musulunci ne mafi kyau qala al-iman sai shi al-iman qala wa mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikati wa hazwa kashi ila akhirih to sai shi ayyul islami afdalu wannan ma'anar ayyul islami afdalu yace li anna al-islama yashmalu ad-din kullahu domin an ce al-islam ya kunshi addinin ne baki daya sallah musulunci ce azumi musulunci ne ko kyautata ma iyaye musulunci ne ko yin gaskiya a mu'amala musulunci ne kyautatawa makoci musulunci ne an fahimci wannan duk waɗannan abubuwan musulunci ne tunda aka ce ayyul islam ma'ana a cikin khisalul islami wanne ne afdal to shi ake nufi لأن الإسلام يطلق ويراد به عموم الدين ومن لفظ المسلم شيء أنا أمفاني ذي شيء أنا نفهم أنا أمفاني ذي شيء أي طلاق إنسا أنا نفهم عموم الدين جبهتين الدين أكيد نفهم ويطلق الإسلام كما أنا أمفاني ذي لفظ الإسلام إذا كان مع الإيمان إذا ما تعرض إيماني ويراد به الأعمال الظاهرة إذا ما أنا نفهم أيك نوزي أيك ظاهري صلى أزمي زكاة أجي هذا أيك ظاهرين ayyukan batini kuma shine imani billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi ko in an hada su tare da islam da imani wuri guda sai zama islam yana nufin ayyukan zahiri iman kuma yana nufin ayyukan batini ai kuma sha jin wannan yau to saboda zai shiga wannan zancen kuma lokaci ya kure ina ga kar mu yi nisa a cikin wannan zancen zance ne na sana daban yana buƙatar zama na musamman na san kun sha jin mas'alar kuma mun sha biyo kanta a wasu munasabat ko a wasu littafai ko a wasu darussa amma babu laifi kullun nana ta abu yana sa a ƙara riƙe shi ina ga mu tsaya anan sai mu tashi kan mu dawo bayan mu ce thumma sa'alahu din ko zai fi daɗin tashi ko sai zama nan ne za a yi darasi na 91 bi idhnillahi ta'ala ko in ce nan za a fara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimtar al-islam Allah ya sa mu fahimci musulunci yadda Allah yake nufi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi Allah kuma ya ba mu ikon tsayuwa da haƙoƙin musulunci gaba ɗayansu ko gurgurdan halinmu Allah kuma ya gafarta mana inda muka gaza kamar da na ambata mana da Allah wannan shine da zama mana darasin mu na ƙarshe kafin haji insha Allah sai bayan haji kuma za mu dora akan wannan mahalli haka nan sauran karatuttuka din bi idinillahi ta'ala in Allah ya sa an yi haji lafiya an dawo lafiya za mu dora duka a inda muka tsaya muna roƙon Allah ya sa mana albarka a waɗannan karatuka Allah ya sa mu da muke halartar mu fi waɗanda ba su halarta ba amfanuwa wanda suke gani daga baya a wani wasu kafofi Allah ya ba mu ikon aiki da abin mu da su amma Allah ya sa mu fi su ko ni kuma Allah ya sa in fi ku gaba ɗaya aiki da abin da nake faɗi wannan shine adan karatu mutum ya aiki da shi musamman shi wanda yake faɗi Allah ba mu taufiki ya hada zukatanmu baki ɗaya a aljanna Allah ya hada mu baki ɗaya a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na faɗi cewa bayan haji insha Allah za a yi sanarwa in dai kana garin nan lafiya Allah insha Allah za ka ji sanarwa in kana ɗan kewayowa masallacin za ka ji insha Allah Allah ya baka ikon zuwa haji kai ma na wa alaikum salam na wanne ne na da wanne ne na yanzu wanne na'am wanne ne wannan din ai ina son ji daga bakin ka ne wanne ai kai nake son ji ka faɗa to wannan din wanne kana nufin amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar an tuslima qalbaka ko lillahi ko wa yaslamu almuslimuna min lisanika wa yadika shi kake nufi yawwa me ya tambayar wancan wa ya faɗa wannan wa ya faɗa wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mun karanta yau wancan kuma ta'arifin malamai ne bayan sun karanta hadisan da wannan da wani hadisin da wani hadisin sai suka ce a dunkule in kana son definition na Islam shine wancan al-inqiyadu lillahi ta'ala bitta'ati ko ba haka bane yawa har zuwa karshen sa wa al-istislamu lillahi ta'ala bitawhidi wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wannan definition ne kamar yadda ake bayarwa a aji in ana karantar da mutum amma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba lalle wannan definition yake nufi ba irin yadda ake a zamanin yanzu amma bayani ne na ma'ana wala Allah yana da alaka da gurgurdan hankali da buƙatar mai tambaya shi yasa a wani hadisin ya tsaya nan a wani hadisin ya tsaya can su kuma malamai sai su kalli da wannan din da wancan din da wancan sai su hado sai su fitar sai su ce duka ba zai fita daga wannan abinda Allah ya samu ya saka malam da alheri amin wannan tambaya ta ita ce kamar haka menene hukuncin maita da mayu a musulunci wasu hanyoyi mutum ya kamata mana waɗannan hanyoyi mutum ya kamata ya bi a musulunci domin kare kansa daga irin wannan matsala ta maita maita ita ce ba ruwanka da ita ka roƙi Ubangiji ya kare ka daga kowane sharri ka lazimci zikirorinka alaƙarka da Allah ta yi ƙarfi Allah subhanahu wa ta'ala idan ka nemi katangewarsa ya katange ka to da maye da mai sihiri da mai duka ba zai dame ka ba lafazin maita wannan na baka amsa ta biyu kafin ta farko ta farkon maita kuma dai kuna dai mantawa ne amma ko kuma la'alla mutum wanda ya tambayar da baya nan darasinmu na alamu sunna mun yi bayani sosai akan wannan mas'ala cewa maita lafazi ne da aka same shi a gun Bahaushe ba lafazi ne shar'i da shari'a ta zo da shi ballantana ka nemi littafan malamai ka ga me suke nufi da maita ko yawwa maita wani abu ne da Bahaushe ya san shi cewa wani hali mutum zai iya shiga da za a ce yana cin kuruwar mutane in ji Bahaushe ko ba haka bane in ji Bahaushe an ci kuruwar mutum kuruwar kuma ma'anarsa ya ta karewa yana ta rashin lafiya har ya mutu shine an cinye kuruwar ko makamancin wannan ko a jefa masa dai wasu abubuwa na damuwa to wasu malamai a zamanin yanzu sai suka dauki wannan ma'ana da suka karanta littafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga lafazin al-ainu kambun baka sai suka bashi ma'anar maita wannan kuma malamai suna cewa anan kuskuren yake sai kaga ana dauko hadisan ainu ana dorawa akan wannan abin da ake kira maita wannan harkar ta maita ta fi alaka da sihiri da bokanci irin na al'adun Bahaushe a Afirka da wasu wurare amma shi ainu manzon Allah sun ya faɗa hadisi ingantacce al'ainu haqqun shi ne ake cewa kambun baka wani abu ne da yakan auku wani mutum yana da wani wata nafsiyya shi kansa bai santa ba psychologically ko a halittar da Allah ya yi shi in ya kalli wani abu da ya burge shi in bai masa addu'ar alheri ba sai wani abu marar kyau ya samu wannan abu wannan an yi shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya bane to wannan ba maita bace ku gane yau ba maita bace maita daban al'ainu daban Allah sa kun bayyana wannan zance yau wata shekara wajen biyar ko nawa an taba yin wani taro a ina ji wasu daga cikin ku sun je a nan library ta jiha ta ga yato wani professor a harkar Hausa da al'adun Hausawa da duk mashhuri ne kowa san shi kun san shi a Kano daga biyu ke yazo yato waɗannan zantukan kuma duk ya faɗi waɗannan kuma ko shi a bayaninsa a ƙwarewarsa ya bambanta tsakanin maita da abin da ya shafi wato al'ainu yadda ya zo a littafin musulunci da haka kun ga a ƙwararrun Hausa su ma sun yadda da wannan da haka ya kamata malamai su bambanta ainu daban wannan maita daban maita harka ce ta tsabi to amma ana rudar mutane da ita kauyuka kaga mutum kawai an tuhume shi kaga an ga wani ba shi da lafiya ce ai wanda ya ganshi na karshe shine wani ko kuma mun ji wani yana cewa ai kya gani ko kya gani to shikenan la Allah kama shi tai ya kama kurwarsa gaba da sai aje a kama shi ko kuma kaga mutane sun je sun kona masa gida ana neman a kashe shi wannan gaskiya ya kamata a nisanci wannan ba daidai bane ba ina magana ne ma kawai ta bangaren abin da ya shafi daukar doka a hannu ba yawa shi wancan abin da ya shafi ainu baya kaiwa ga cewa wani mutum wani abu ya faru mutum ko ya mutu ko makamancin wannan yawa kuma ba irin wannan gefen bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada hanyar da ake yi yadda ai maganin wannan abu kamar yadda aka yi a zamanin sa amma shi wannan fa za ku ji akwai mutum yana yawo a kauyuka cikin gari yana karaji shine sarkin mayu yana cewa ina mayun suke zai maganin su kaza da kaza kuma duk ba wani abu yake amfani da shi duk harka ce ta bokanci ba wani abu don haka wannan gefen maita a wannan gefen take akwai bukatar wayar da kan mutane akan meye maitar kuma menene kambun baka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sharhohin su da suke bayanin yadda waɗannan abubuwa suke dan haka kamar da ka tambaya ta biyu kuma ka kiyaye kanka ka nemi tsarin Allah daga wannan to shine ka ci gaba da da'a ga Allah kuma ka roki Allah kuma ka daina tsoron abu yawa wasu mutane haka kawai sun sa kansu aujas aujas shine yawan haka kawai mutum ya ta tsoro ya ta burgita yace wallahi shi yayi mafarki kaza yanzu ni duk wanda ya tambaye koyi min taxi na yi mafarki naga kaza da Allah malam me zaka ban shawara nace ka rufe bakin ka karka ga yawa kowa kai ta addu'a Allah ya kare shikenan wannan ka fassara mutum mafarki malamai suna cewa shi mafarki in an fassara shi aukuwa yake kuma wanda ba harkar sa bace kada ya shiga fassara wa mutane mafarki yawa ilimi ne wanda bai iya shi ba kada ya shiga gefen sa kuma wasu garin hakan sun shiga bokanci haka kuma ba ka san wane ne mai bokanci ba ka san waye mai gaskiya ba ko nan da yake wani shiri fassarar mafarki har a radio ai ta aiko masa mafarki yana fassarawa to daga irin wannan zamanin namu irin wannan abun akwai tsoro ni na fi ganin duk wanda ya mafarki in ka ga alheri kai murna ka roki Allah ya tabbatar maka in ka ga sharri to shi kuma wancan na alherin la tukhbir ahadan illa man tuhibbu kar ka gaya wa kowa sai masoyinka shi ne alherin kenan shi kuma na sharri in kai mafarki mummuna an biyo ka da gudu an yi kaza an zagaye an yi wa to kar ka gaya wa kowa sawa'un man tuhibbu wa man la tuhibbu kawai kai ta addu'a Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mutum ya tashi irin wannan ko ya mafarki ko ya kasa bacci yayi tofi gefansa da hagunsa da damansa na addu'a a'udhu billahi minash shaitani ya karanta addu'a ayatul kursi ya koma ya baccinsa ya kwantar da hankali kuma ya daina tsoron abu kamar ne ambata ka daina jin tsoron mayu ka daina jin tsoron za a yi ma sihiri ka daina jin tsoron wani abu zai zo shi tsoron yana haifar da damuwa sai psychologically sai ka samu matsala kaga mace yana tafiya dai yana ta wannan tsoron abu yana ta waswasi a addini alwala ba daidai ba mai duk wannan abu yana da alaka da irin wannan haka ka zauna a matsayinka mutum mustaqimi Allah yana kare ka kar ka ji tsoron irin waɗannan abubuwan ba a ce wai ba sa yi ba in an yi wa mutum suna yi to amma kada in kana irin wannan tunanin da tsoron zai sa kai ta tsoron mutane duk wanda ka ganki ka rika tsoron su yanzu na ga irin wannan abin na ganshi a gun Larabawa da yawa harkar ainu din ba maita ba su ba san maita ba amma ainu saboda sun karanta da yawa a littafai in mutum yana ya tafiya da ɗansa haka sai ga wani ya kalli ɗan kawai sai ya ce masoyi wai ya matsa masa sai ya ce kul ma sha Allah ce ba bukatar irin wannan tsanantawa wani ya kalli dan misali ko dan ya bashi a yaro Allah ya maka kada ya bashi bai ce Allah ya maka albarka ba ya zama mutumin yana da ainu yaron ya dai bashi da lafiya ina ga mu namu bai kai haka ba to amma kuma a gefen maitar kuma mu namu ya wuce iyaka Allah ya tsare ya yi shine black magic Allah dai ya tsare mu Allah ya tsare dukkan musulmi a ko ina suke Allah ya tsare mana matan mu da ƴaƴan mu kuma mu taimaka musu da koya musu azkar din yana taimakawa yaro tun yana karami ya san zikiri yadda za a fita daga gida wa zai haɗu da shi duk bai sani ba ana iya haɗuwa da mai cutar da shi din amma an yi fitar da zikirin nan Allah yana karewa sau nawa ana samu kaji ana faɗin cewa wasu aljannun da aka yi magana da su a irin ko ruqiya dinnan suna faɗa cewa wani yau ya fito saboda ya karanta ayatul kursiyu da safe sun kasa taba shi wani abu ne da kuma dama mu manzo Allah riga ya mamman wannan ya gaya mana la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya sau 100 a rana da safe bayan asuba sau 100 kamar da manzo Allah sai ya tabbatar to har gari har rana ta fadi magriba sai dare yayi babu abin da zai same shi daga shaytan lam yamassahu shay'un min ash-shaytan Allah zai kare shi mu matsalar mu mu tsaya mu kula da Allah din mu bauta masa da irin wannan damuwar shine ba mai sai kaga sai matsalar ta faru shine sai a koma gun malamai sai a koma kaza da kaza kuma a lokacin mutun zai ta addu'a kafin matsalar ta faru ka sawo kanka wannan kariyar ta hanyar azkar din shine shine ma'anar wannan littafin hisnul muslim hisnul din ba na kyau bane ha'un da sadun ne ba sinun bane ba husnul muslim kyawun musulmi bane a'a katanga katangar musulmi kariyar musulmi daga harkokin shaytan da aljanu da matsafa da maƙiya yanzu akwai hassada fa hassada tana akwai masu hassada mai ƙarfi da ta kai kamar matsayin ainu wani saboda tsabar hassada sa in ya kura maka ido sai ka je kai zazzabi ba ƙarya bane wannan abu dan haka mutum ya kiyaye kai ta zikirinka ya kiyaye Allah ya sa mu dace barakallahu